أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بارك إخوانا ساد المقاهدين أعوذ بالله من البركة مع عثمان بن عفان إلى تارة ومدى بيس وفاء الدين المسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkan mu da haɗuwa a safiyar yau Laraba 22 ga watan Ramadan. Hijiran Manzo sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447 shine daidai da 11 ga watan uku shekara ta 2026 miladiya. Domin ci gaba da wannan majalisi da yake gudana a wannan wata mai albarka, inda muke tafi a cikin surar mai albarka, surar Maryam alaihi salatu wassalam. Zaman jiya, idan ba a manta ba, mun kwana a kan ayoyi na 61, 62, daga kai da shiga aya ta 63 da lokaci ya cin mana, saboda alaƙar da ayoyin suke da shi ta fuskar ma'ana. Malama za a maimaito mana ayoyin nan guda uku, sai zamanto mun cika shi bayanin mu gaba insha Allahu ta'ala.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا.
Allah madaukakin sarki yake cewa jannatu adni allati wa'ada ar-rahman ibadahu bil ghayb. Gidajen aljanna na dindindin wanda Allah madaukakin sarki ya yi wa bayansa alƙawarinsa. Alƙawarin wannan gidaje ya yi musu ne alhalin ba su ga wannan gidaje ba. Sun yi yaƙini, sun yi imani, sun yarda da cewa Allah madaukakin sarki zai azurta waɗanda suka yi aiki na ƙwarai da wannan kyakkyawan sakamako. Sai Allah ya ce innahu kana wa'duhu ma'tiya. Lallai tabbas alƙawarin Allah madaukakin sarki tabbas ne zuwa mu. Ma'ana babu shakka a cikin wannan al'amarin haƙiƙatan zai faru. La yasma'una fiha lahwan illa salama. Allah madaukakin sarki shiga wasafta wa bayansa menene abin da za su kasance a ciki a wannan aljanna. Ya ce a ciki ba za su ji wani zance na banza ba, ba za su ji wani zance wanda zai ƙuntata musu ko zai sa musu damuwa ba. A'a, abin da za su samu a ciki shi ne zance na aminci. Sallama da za su samu, sallama a tsakaninsu da fatan da za su dinga yi wa junansu. Da'awahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'awahum alhamdulillahi rabbil alamin. Sallama da mala'iku za ka dinga yi musu, wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqba dar. Sallama da Allah madaukakin sarki zai musu, salamun qawlan min rabbir rahim. Sannan kuma da sallama da aminci wadda take ta kunshi ga baki ɗaya wannan zamantakewa tasu. La yasma'una fiha lahwan wala ta'thima illa qilan salaman salama. Wannan shi ne yanayin da ‘yan aljanna za su kasance a cikin wannan gida. Wa lahum rizquhum fiha bukratan wa ashiya. Allah madaukakin sarki ya ce za su kasance a cikin wannan gida, arzikinsu yana nan tare da su, zai dinga zuwan musu a safiya da maraici. Ya daidai wannan gaba ne lokaci ya cin mana, sai ya zama da cewa ban yi tsokaci a kan bayanan da malamai suke kawowa a kan wannan gaba ɗin ba. Allah madaukakin sarki ya nuna da waɗannan kalmomi cewa arzikin waɗannan ɗan aljanna zai dinga zuwa musu a safiya da maraice. To kuma akwai hadisi ingantacce da manzo sallallahu alaihi wasallama yake faɗa cewa a cikin aljanna babu dare babu rana, rayuwa ce miƙaƙƙiya za a yi ta yin ta har abada. To sai suka ce to ya aka yi Allah madaukakin sarki a nan ya bayyana arzikin da zai dinga zuwa mawa ɗan aljanna a matsayin da safiya da maraice. To malamai suna da fuskokin da suke tafiyar da wannan aya domin ya zama to ma'anarta ba ta ci karo da abin da yake ya zo a cikin wancan ingantaccen hadisi ba. Daga ciki akwai da suke cewa ma'anar ita ce lahum rizqun fiha kulla sa'a, abinda Allah mafakin sarki yake nufi cewa arzikinsu yana zuwa musu a kowane lokaci a kowane yanayi, kullum suna masu karɓar arziki daga Allah maɗaukakin sarki. Wasu kuma suka ce a'a, ai ana nufin cewa arzikinsu yana zuwa musu kwatankwacin yadda yake cewa arzikin ɗan adam yana sa ran da shi a safiyarsa da maraicensa. Don haka sai aka kwatanta wa ɗan adam wannan yanayin da zai samu a cikin gidan aljanna da irin wannan yanayi da yake a rayuwarsa ta nan duniya. Kamar yadda Az-Zajjaj yake faɗa a cikin tafsirinsa, inda yake cewa laysa sai tamma bukratan wa ashi, a aljanna babu safiya babu maraice, walakinnahum uqidu bima ya'kuluna fi dunya, an yi musu bayani ne, an ba su labarin ne, an musu zancen ne da abin da ƙwaƙwalwarsu za ta iya fahimta na abin da suka sani na rayuwar duniya, amma ba wai ana nufin haƙiƙanin safiya da maraice ɗin irin yadda take kasancewa a cikin rayuwar mutum da gobe ba. Sa'ilin da wasu suka ce ai an faɗa ne, an ce safiya da maraice ba don komai ba, don ya ba da saƙon cewa arzikin nan mutawali yake zuwa, wani na bin wani, wani na bin wani, arzikinsu a taɓe a jere da juna. Da wannan ne mutane za su gane haƙiƙanin misalin da ake so a buga musu ɗin, domin yakan zamanto ko da ba da safiya mutum ne abu ba, ko da ba maraice mutum ne abu ba, a harshen mutane ana alaƙanta da abin da mutum yake yi yau da gobensa da matsayin safiya da maraice. Sai a ce kullum ya mai na kaza, alhalin ba kullum ta dindindin a jere ba, yau ya yi gobe bai yi ba, ko yana yawan yin wannan abu, amma sai a ce kullum safe da yamma sai ka ganshi ne. Ba kuma sharaɗi ba ne ba, wataƙila kowace safiya da kowace maraice sai ta ganshi, amma an yi amfani da wannan saboda shi ne galibi. To tunda mutane suna fahimtar wannan yaren a matsayin yarensu da yake nuna abin da suke samu a cikin kowane iyali, mafi galibin yanayi, sai aka ta musu wannan domin ya ƙarrabo musu da ma'anar ya zamanto sun fahimta gwargwadon abin da ake so a misalta musu na abin da za su samu na arzikinsu a gidan aljanna, duk da yake cewa a cikinta akwai abin da ido bai gani ba, akwai abin da kunne bai ji labari ba, ballantana kuma zuciya ta zamanto ta yi hasashen wannan abin. Don haka dai Allah madaukakin sarki yana gaya mana yanda ɗan aljanna za su samu arzikinsu ba mai yankewa ba, abin da suka fi ra'ayi suka yi fata su samu za su samu, lahum fiha ma yasha'un, kamar yadda Allah madaukakin sarki yake faɗa a cikin ayoyi na Alƙur'ani a wurare daban-daban, wanda zai ƙara ma wa ɗan adam nutsuwa da sakantancewa da abin da Allah ya alƙawaranta na gidan ni'imarsa Allah ya samu dace. Allah madaukakin sarki ya ce tilkal jannatu allati nurisu min ibadina man kana taqiya, wannan ita ce aljanna wadda za mu gadar wa da bayinmu waɗanda suka kasance daga cikinsu masu kiyaye dokokin Allah, masu bin umarnin Allah, to su ne za su samu wannan aljanna ɗin, ba kowa ba ne ba zai same ta, ma'ana ta musamman ce, sai an yi aiki na ƙwarai, sannan Allah maɗaukakin sarki zai azurta bayansa da samun wannan, kamar yadda ya faɗa wa Nuhu, an tilkumul jannatu uristumuha, an gadar muku da wannan aljanna ɗin saboda ne bima kuntum ta'malun, na daga abin da kuka kasance kuna aikatawa, kun yi aiki kyakkyawa, kun yi abin da ya yardar da Allah, Allah zai ba ku kyakkyawan sakamako kuma abin da zai yardar da shi. Idan ka yi aiki mummuna, ka yi abin da Allah maɗaukakin sarki baya so, to Allah maɗaukakin sarki zai ba ka kai ma abin da ba za ka so ba, wal jaza'u min jinsil amal, aiki yana samun sakamako ne gwargwadon yadda aka yi wannan aiki na ƙwarai, gwargwadon kuma yadda yake an yi mummunan aiki, gwargwadon yadda za a samu mummunan sakamako. Wannan ita ce aljanna wadda muka gadar mawa da bayinmu. Malamai masu tafsiri suna ƙoƙarin fassara menene abin da Allah maɗaukakin sarki yake nufi da nurisu min ibadina a maganganu guda biyu. Na farko suka ce abin da ake nufi ai ita shi ne aljanna ɗin ita ce masaukinsu, kuma masaukinsu wanda yake za su zauna a cikin shi na dindindin, kamar yadda wanda yake idan ya gaji abin da za a ba shi na gado bayan gushewa ko bayan rashin mamacinsa makusancinsa, za a bashi wannan abin zai rike shi a matsayin riko wanda yake na gam ya zama mallakin sa. To Allah madaukakin sarki zai tanadarwa ko ya tanadarwa da bayin sa munne wanda suka kiyaye dokokin sa aljanna, kuma in ya bashi wannan aljannar cikon karin nikimar a gare su shine waɗannan gidaje nasu ne Allah ya mallaka musu shi, ya gadar musu da waɗannan gidaje sai ya ƙara ba su aminci da nutsuwa a zuciyar su na cewa abinda aka azurta su da shi inda na ni'ima za su zauna a cikin shi zama wanda yake na dindindin, zama wanda yake babu yankewa, domin wannan ya zama to cikar farin ciki ne a gare su, cikar ni'ima ne a gare su, cikar aminci a zukatan su na daga ƙarfin da ɗan adam ta iya ji lokacin da ya mallaki wani abu na daɗi na farin ciki. Sanda kake da wannan abun kana jin tsoron wata yana kar a wayi gari babu shi. To amma aljanna da ke Allah ya gadar maka da ita, sai ake gaya maka asibar da za ka baka amincin cewa wannan gida ya zamo naka ne, mallakinka ne har abada, ba tare da yake zai gushe daga gare ka ba. Sa'ilin da wasu malaman suka ce a magana ta biyu cewa Allah maɗaukakin sarki yana gadarwa da bayinsa muminai, gidaje ne waɗanda yake ya tanadarwa waɗanda suke ba muminai ba, waɗanda ba su dace da samun aljanna ba, guraben da aka ajiye musu a aljanna ɗin alhalin suna wuta. Domin akwai asar wanda yake nuna cewa Allah maɗaukakin sarki yana tanadarwa ɗan adam ɗin da duk ya halitta makoma ne guda biyu, ko aljanna ko a wuta, a ko'ina kowane ɗan adam yana da gurbinsa. Sanda mutum ya yi aiki na ƙwarai, to sai ya zamanto gurbinsa na aljanna za a basa. Sanda mutum ya yi mummunan aiki, sai ya zamanto gurbinsa na wuta za a basa. To sai suka ce a wannan ma'anar shi ne wanda suka yi aiki na ƙwarai suna aljanna, ga kuma guraben waɗanda aka tanadar waɗanda suke wuta. To sai Allah ya gadar musu waɗannan gurabe na ɗan wuta ɗin wanda ba za su shigo aljanna ɗin ba. Da haka a nan sai suka ce ma'anar shi ne guraben ɗan wuta da ba su shiga aljanna ba shi ne Allah yake gadar mawa da waɗannan ɗan aljanna ɗin su haɗa nasu duka. Sannan su kuma can guraben ɗan aljanna da ba su shiga wuta ba, sai Allah ya haɗa musu gurabensu na wuta ya ba su suma a can gurin, sai zaman sun haɗa duka. Suna kawo cewa misalin faɗin Allah maɗaukakin sarki da yake cewa lokacin da ‘yan aljanna suka ga cewa haƙiƙa sun samu wannan gida, sun samu gado, sai su ce alhamdulillahi allazi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Su kuwa can in suka ga ga azabar da suke ciki, an ƙara musu wani abu ƙari akan wanda suke ciki, to sai su ce lau anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin, inda Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da ni, to da sai in zamanto cikin waɗanda suke masu kiyaye dokokin Allah ɗin maɗaukakin sarki. Don haka a nan gurin Allah maɗaukakin sarki yana nuna mana cewa inda aljanna ɗin nan da ya azurta bayinsa muminai da ita, nurisu min ibadina, kada wani ya ɗauka cewa wai a'a aikinsa zalla shi ne ya kai sa aljanna. Allah maɗaukakin sarki shi ya ga dama ya gadar, amma menene dalilin baka wannan sakamako, menene abin da ya sa ka cancanci wannan sakamako, shi ne abin da yake ka aikata na ƙwarai, amma zallan aikin baya kai ka, rahamar Allah ce. Shi yasa wancan hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam wanda Bukhari da Muslim suka fitar da shi daga Abi Huraira radiyallahu anhu, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani wanda yake zai kubuta zai samu rabauta da aikinsa kadai. Sai sahabbai suka ce wala anta ya rasulullah, har kai ya manzon Allah? Sai ce wala ana, har ni din fa, sai dai Allah maɗaukakin sarki ya lullube ni da rahamarsa. Wannan ya nuna ashe aikin sila ne, amma ba shi ne dalilin samuwar wannan rahama ɗin ba. Allah maɗaukakin sarki ka datar da mu. Wannan shi ne abinda malamai suke magana a kai akan abin da ya shafi ita wannan kalma ta allati nurisu min ibadina. Kuma a cikin alqur'ani Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana gurare daban-daban kamar yadda muka ji da zuwa nuju an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun, a cikin suratul mu'minun farkonta da Allah malaikokin sarki yake cewa qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'ala lahum mu'ridun walladhina hum lizakati fa'ilun walladhina hum lifurujihim haafidhun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون سيتشيني أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون الله لقد قلت سلسي يا زادا مسد الجنة كافٍ فأم أبن بسوك زادا إنسيدا أتجير وأيثا بسوك إن الخلي بانك سميبا أقنشنا كساميك با سيكامي في كاي أيتي نقري تيسا أتباك صفة من ليل بسوك تنشن تسسا مع الجنة إن بسا أبن بسوك إي ميو أبن دا ألا يكي سوسي ألا يساكا تامسو دا أبن ديكي ياكي وان بسوك إي نا الخلي دومين أيتن ذلا بزي كيسو با ألا يكي مسلمي دا فللسا درهم الساء ألا مدوكي سلكي يسام باتي نعم معلمة.
وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا
حديث يا انت بدا عبد الله بن عباس رضي الله عنه ان ديك يا رسول صلى الله عليه وسلم ان من لوكشي ديك وهي يا ينكي مثلا فدايتتشن لوكشي da malaika jibril yazo masa sai yace ya jibril ma yanaka an tazurana akthara mimma tazuruna ya jibril menene yake hada kai zaman to kana kawo mana ziyara sama da yanda yake kana kawo mana sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya wa ma tanazzal illa bi amri rabbik lamma bayna aydina wa ma khalfana wa ma bayna zalik wa ma kana rabbuka nasiya malaika jibril yana gaya wa manzo sallallahu alaihi wasallam wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik da dai ba mu kasance muna sauka ba face bisa umarnin ubangijinka ba yin kan mu bane ba ganin damun mu bane ba umarni ne na Allah na daukakin sarki sanda ya mana umarni yace mu sako gare ka za mu sako sanda kuma bai ce mana ba ba za mu sako ba lahu ma baina aidina wa ma khalfana wa ma baina zalik a wurin sa ne abin da ke gaban mu yake kuma a wurin sa ne abin da yake bayan mu yake kuma a wurin sa ne abin da yake tsakanin haka din yake sai Allah madaukakin sarki ya ciki ayar da fadin sa wa ma kana rabbuka nasiya malaika jibril yake gaya wa manzo sallallahu alaihi wasallama cewa da dai ubangijinka bai kasance mai mantuwa ba wannan aya kamar yadda na faɗi wannan hadisi daga Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu malamai suna kawo shi a matsayin sababu nuzuli hadhihi al-aya cewa dalilin saukar da wannan aya shine wannan abu da ya faru da manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi malaika jibril magana kuma hadisan sun zama tutar fiskoki daban-daban sashin su yana kunshe da wani ƙarin bayani wanda sashin su bai bishi sai dai wannan din da wannan nassin kamar yadda yake ya zo a cikin sahih al-bukhari da wannan lafazin amma ba a yi magana ta cewa an yanke wahayi na wani lokaci ba ba a yi magana ta cewa ga adadin kwanaki ba amma akwai wasu hadisan kamar yadda al-hafiz ibn kasir rahmatullahi alayhi ya kawo waɗanda suke nuna cewa ga wani lokaci wanda aka ɗauka amma galibin su hadisai ne mursal hadisai ne waɗanda an hakaito su ne daga kan tabi'i ba a isar da maganar zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam ba na cewa kamar yadda mujahid bin jabar rahmatullahi alaihi yake cewa labisa jibra'ilu an muhammadin 12 layla manzo sallallahu alaihi wasallama yayi cewa ma'ana malaika jibril bai zo mishi ba tsawon kwanaki ko daraye 12 wa yaquluna aqal yace wannan kuma a wani maganar ana cewa kasa da haka falamma ja'ahu lokacin da yazo gare shi qala ya jibril laqad risa alayya hatta zanna almushrikuna kull zanni ya jibril ka jinkirta a gare ni baka zo gare ni ba har sai da mushrikai suka yi mummunan tunani har sai da suka yi mummunan zargi akan cewa an kyale ni ne fa nazara وما تنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا Mujahid bin Jabir sai yace wa hadhihi al-ayatu allati fi ad-duha, wannan aya ta tantacin yadda take ad-duha ne da Allah madaukake sarki yayin rantsuwa wa ad-duha wal layl idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, da dai ubangijinka bai yi bankwana da kai ba, da dai ubangijinka bai watsar da kai ba, yana nan a tare da kai. Jinkirin da aka samu baya nuna cewa an daina maka wa'azi, baya nuna cewa an manta da kai, baya nuna cewa an yasar da kai, an kyale ka. To wannan shine abin da malamai suke kawowa a matsayin sababin nuzul, amsa ce da mala'ika Jibrilu alaihi salatu wassalam yake ba ma Manzo sallallahu alaihi wasallam, amsa ta ilmantarwa, amsa ta amintar da wanda ake bayarwa. Ilmantarwa ya kai Annabi Muhammadu ka sani cewa ba muna sakowa gare ka bane ba, sanda muka ga dama muna sakowa ne bisa umarnin Ubangiji. Amsa ta amintarwa, kada ka ji dar a zuciyarka, domin Ubangijinka bai manta da sha'aninka ba. Kun ga duk wani abu da aka jefe shi da shi, duk wata magana da mushrikai suka yi to a cikin waɗannan an so shi da mala'ika Jibril ya bashi, ya bashi nutsuwa. Mala'iku da dai ba su taɓa yin wani abu wanda yake daga gare su ba ne, ba za su zartar da hukunci. Allah madaukakin sarki ya ce la yasbiqunahu bil qawl wa hum bi amrihi ya'malun, ba su taɓa shigewa gaban umarnin Allah madaukakin sarki ba, ta yadda za su yi abu ba tare da ya musu umarni ba. Kullum suna sauraron umarnin Allah madaukakin sarki ne su gabatar. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, ba ta saba ba wa Allah, ba ta bijire wa Allah madaukakin sarki cikin abin da ya musu umarni. Sannan kuma su masu da'a ne, masu biyayya ga abin da Allah madaukakin sarki ya musu umarni da su aikata shi ne. Fadin Allah madaukakin sarki lahu ma baina aidina wa ma khalfana wa ma baina dhalik, yana nuna cewa Allah madaukakin sarki shine mamallakin komai, duk abin da yake a gabanmu, da duk abin da yake a bayanmu, da duk abin da yake tsakaninmu da haka din da al'amarin da zai zo nan gaba, gabaki dai na Allah ne. Lillahi al'amru min qablu wa min ba'd, kowane lokaci da aka sani to al'amari na Allah madaukakin sarki ne, mulkin nasa ne. Sa'in da wasu malaman suka ce a'a, ai ana nufin ilimin da sani, to amma wannan baya nuna cin karo da juna, domin tabbas Allah madaukakin sarki shine mamallakin komai. Tabbas inna Allah bi kulli shay'in alim, Allah madaukakin sarki ilimin sa ya gane komai. Ahata bi kulli shay'in ilma, da haka da mallakar da sanin gabaki daya na Allah madaukakin sarki ne, shi yasa sai yace lahu ma baina aidina, Allah madaukakin sarki shine masalan abun da yake yana gaban mu. Duk abin da ya zamanto cewa muna mallakar sa, ko za mu mallake sa, ko mun san sa, ko ma wani irin sani muka yi, ko ma wace irin alaka muka yi da wannan abin, mun san shi ko ba mu san shi ba, Allah madaukakin sarki ya riga da ya tafi wannan. Waɗannan kalmomi malaman tafsiri sun sha bamban ta fuskokin da suke kokarin fassara lahu ma baina aidina wa ma khalfana wa ma baina dhalik, kamar yadda al-Hafiz Ibn Kathir rahmatullahi alayhi ya kawo. Yace wasu sun ce al-muradu ma baina aidina, hadin Allah madaukakin sarki ma baina aidina, abin da yake gaban mu amrul dunya, ana nufin al'amarin duniya. Wa ma khalfana, abin da zai biyo bayan mu amrul akhirati, al'amarin lahira. Wa ma baina zalika, abin da yake tsakanin haka sai yace ma bainan nafsataini, abin da zai auku tsakanin hurakaho din nan guda biyu, busa ta farko da za a yi da busa ta biyu da za a yi. Sa'ilin da kuma ya kawo magana ta biyu yake cewa ma baina aidina, ana nufin ma nastaqbilu min amri al-akhira, abin da ake nufi da ma baina aidina, abin da za mu tunkara, abin da yake gabanmu na al'amarin lahira da zai zo. Wa ma khalfana, shi kuma abin da yake nufi da ma khalfana, abin da yake bayan mu shine ma madamin ad-dunya, abin da muka bashi baya na sha'anin duniya. Domin kullum dan adam tafiya yake, ina yake tunkara, lahira yake tunkara. Da haka ita lahira a nan sai suka sa ta cewa a matsayin ma baina aidina, tana gaban mu kullum, tafiya muke garanta gare ta. Wa ma khalfana, abin da yake na bayan mu wanda ya riga da ya wuce ya shuɗe. Sannan wa ma baina dhalika, ai ma baina ad-dunya wal akhirah, abin da yake tsakanin duniya da lahira din ma, wanda wasu malaman suka fassara shi da cewa albarza, rayuwa wadda take ta barzahu, wanda ba wanda ya sani yake aukuwa a cikin ta, waye ya sani kadai Allah madaukakin sarki, domin ba a taba hakaitowa ba wani ya tafi lahira ya dawo bare ya bada labarin da yake aukuwa a ciki. Abinda aka sani na abin da ya shafi labarin rayuwar barzahu, labarin me zai auku gabanin tashi alkiyama, abubuwa ne wanda suke ghaibiyya sai dan abin da aka tsokanta mana cikin hadisi da alqur'ani. Amma aka san haka ba wanda zai iya faɗan menene haƙiƙanin menene yake faruwa a cikin wannan rayuwa. Dan haka tawace ce ta Allah madaukakin sarki ce, da haka sai suka fassara ta da ma baina dunya wal akhira. Sannan kuma malam ya ce waqtarahu ibn jarir aida, wannan ra'ayin na ƙarshe shine ra'ayin da ibn jarir imamu mufassirin rahmatullahi alaihi ya tafi a kan shi na cewa abinda ake nufi kenan. To wannan shine a takaicen takaicewa maganganun da malamai suke yi akan ma'anar ma baina aidina wa ma khalfana wa ma baina zalik. Sai Allah madaukakin sarki ya ce wa ma kana rabbuka nasiya, ubangijinka da kai bai kasance mai mantuwa ba. Ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a harshen Jibril yana gaya masa cewa ubangijinka bai zama mai mantuwa ba, da haka in ka ga wahayi ya yi jinkirin sauka, to ka sani cewa ba daga mantuwa ba ne ba tasa, a'a hikima ce ta sanya aka jinkirtar da saukan wannan wahayi. Sannan kuma a cikin hakan ba tozarta ka ba ne ba, ba wulaƙanta ka ba ne ba, Allah madaukakin sarki yana nan a matsayinsa na mai kula da kai, a matsayinka na ɗan gata a gurinsa, sai dai Allah ya sanya wata hikima ne ka jinkirta saukar da wannan ra'ayi. Da haka kada ka damu, kada ka shiga ƙunci, kada ka yadda maganganun da suke faɗa su zamanto sun maka tasiri ko sun illata ka ko sun sa ka kana jin wani abu a cikin zuciyarka. Ƙarshen ƙodin amintarwa da za a yi wa zuciyar manzo sallallahu alaihi wasallama kenan. Kuma wannan ya nuna dama Allah madaukakin sarki ya faɗa wala yadilla yadillu rabbi wala yansa, da kai Allah madaukakin sarki bai taɓa kasancewa wanda yake mai ɓatarwa ba, kamar yadda kuma bai taɓa zamantowa wanda yake zai manta akan wani abu ba. To ta iya yiwuwa a nan gurin mai tunani zai iya tunani ya zami da faɗin Allah madaukakin sarki nasullaha fa nasiyahum, suka manta Allah madaukakin sarki sai Allah ya manta da su. وكذلك اليوم تنسى كما حكمي كيما أيوزا أمنت هذا الشأن. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. يا زعم هذا من قرون قدابي Allah madaukakin sarki a wasu ayoyin ya tabbatar wa kansa da cewa baya mantuwa, nan kuma gashi ya ce nasullaha fa nasiyahum. Sai malamai suka ce babu cinkaro a tsakanin waɗannan ayoyin guda biyu. Mantuwa wadda take ɗan adam zai iya yin ta, ko abin halitta zai iya yi na abu ya faku a gare shi, ya fice daga tunaninsa, ya zamanto an yi wani zamani, an yi wani lokaci da baya sane da wannan abin, Allah madaukakin sarki ya karkata da ita. Shi ne haƙiƙanin wa ma kana rabbuka nasiya. Wannan kuma nasullaha fa nasiyahum da ire-irenta ana nufin ba mantuwa ba ce ta rashin ilimi, ba mantuwa ba ce ta wani abu ya faku daga gare ka, sai dai mantuwa ce da aka ambata wa ma'abotan wanda suka kemi ne suka ki amsa hukuncin Allah, suka mantar da kansu su fahimci gaskiya. To yanda suka mantar da kansu Allah madaukakin sarki ya zo shi ma ya sa sa'aninsu a mala, ya aje su a gefe, ba don sun faku a sanansa ba, sai don a gaya musu yanda kuka kene ne yanzu kuma an yi muku irin abin da kuka yi, ba don Allah madaukakin sarki bai san da zaman su ba, ba don cewa Allah madaukakin sarki ya manta da sha'anin su ba, sai don a gaya musu irin yaren abin da suka yi a nan duniya. Shi sa aka ce nasullaha fa nasiyahum wa kadhalika al-yawma tunsa, yanda ka manta din nan a duniya ka ta saurara ka ta sanya hukuncin hukuncin addini a cikin rayuwarka, kai ma yau gashi nan za a kyale ka, za a bar da kai akan abin da yake ka kasance kana mu'amalantar hukuncin hukuncin addini, kana mu'amalantar umarnin Allah madaukakin sarki game da sha'anin yanda ya kamata a ce ka bautata masa shi kadai ba tare da ka hada sa da wani a cikin bauta ba cikin abin da manzanni suka zo da shi na sakon Allah madaukakin sarki. Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu, na'am malama. طيب رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته hal ta'lamu lahu samiya. Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa bisa harshen malaika Jibrilu, rabbus samawati shine ubangijin sammai wal ardi da kasa wa ma bainahuma da abin da yake tsakanin su. Fa'buduhu ka bauta masa, wastabil li ibadatihi ka haƙurƙurtar da zuciyarka, ka ba ma wa kanka juriya gurin bauta ma wa Allah madaukakin sarki din. Hal ta'lamu lahu samiya, shin ka san wani tamkar Allah madaukakin sarki? Wannan aya malamai in sun tashi alaƙanta jawabin da yake ya gabata da kuma wannan jawabi yanzu da aka shige shi, suna ƙoƙarin cewa lokacin da ya zamanto Allah madaukakin sarki ya wasafta kansa da cewa shine mai tabbatar da al'amura, ya wasafta kansa da cewa shine mai yalwar ilimi da yalwar sani, anan yana ƙara tabbatarwa da kansa wannan abin asigawa da take mafi faɗi. Ba ma kaɗai ma baina aidina wa ma kamfana wa ma baina zalika ba, kai ka sani cewa sammai da ƙasa ɗin ma gabaki ɗaya tawace ce ta Allah maɗaukakin sarki. Abin da yake tsakaninsu na wane ne? Na Allah maɗaukakin sarki. Sama tana zamowa rumfa ne da ƙasa ba tare da dirka ba, ba tare da wata togaciya ba, ba tare da wata sanda da aka sa ta riƙe ta ba, bisa kulawarwa Allah maɗaukakin sarki. Ƙasa tana zamantowa ƙasa ne ba tare da wata maɗaukaka ba, ba tare da wani abin da za a ce yau gashi yau tana wani irin yanayi da babu kulawa a ciki ba, da umarnin wa Allah maɗaukakin sarki. Inna Allaha yumsiku as-samawati wal arda an tazula, haka Allah maɗaukakin sarki ce shine yake riƙe da sama ɗin da ƙasa ɗin gabaki ɗaya. Wannan kuma wa ma bainahuma, na abin da kuma yake tsakanin sama da ƙasa ɗin, wannan yana nuna kamal rububiyyati lillahi azza wa jal. Allah maɗaukakin sarki shine ar-rabb, shine mamallakin cikakkiyar mallaka wadda babu wani abu wanda yake baya ƙarƙashin kulawarsa, babu wani abu wanda yake ba shine matsayi ba. Shi sa suka ce khaliqus samawati wal ardi wa malikuhuma wa ma bainahuma, shine ya halicci sama, shine ya halicci ƙasa, kuma shine mamallakin su da kuma abin da yake tsakanin su. Min al-khalqi, na daga abin halitta. Wa mudabbiru zalika kullihi, sannan kuma shine mai jujjuya duka ɗin haka da baki ɗaya. Fa law kana nasiyan lam yastaqim al-wujud, inda Allah maɗaukakin sarki ya zamanto mai mantuwa ne, to kuna ga wannan samanman abin da aka samar zai zamanto ya tafi rayuwa miƙaƙiya. Sai an dinga samun cin karo, sai an dinga samun fakuwa, sai an dinga samun kuskure, sai an dinga samun mantuwa. Amma da yake Allah maɗaukakin sarki ɗin ba mantuwa mai mantuwa ba ne ba, shi sa rayuwa sai ta tafi ɗuɗar. Walattaraba nizamul haya, tsarin rayuwa da ɗai bai zamanto ya samu wata jinkita ba, bai zamanto ya samu wani muɗani ba. Wa halakatil makhluqat, suka ce to da abin da aka halitta ma gaba ɗaya an wayi gari saboda an samu wani halal, an samu wani tsaiko, an samu wata mushkila a gudanarwa yau da gobe, irin yadda gudanarwar ɗan adam ko abin halitta take kasashiya gajiyayya. Inda haka take to da an samu matsala, da wata rana sai a wayi gari da baki ɗaya halitta ta mutu ko wani adadi ya mutu saboda an samu matsala a guri kaza, saboda an samu kaza. Amma da yake Allah maɗaukakin sarki ba mai mantuwa ba ne ba, kuma sannan shi ne cikakken mamallaki ɗin, sai rayuwar ta tafi yanda ya tsara, kuma yanda ya ga dama, cike da hikma, cike da isa, cike da buwaya. Fa'buduhu, ka bauta masa. Domin duk wanda yake da irin wannan sifa ɗin to ya cancanci a bauta masa. Duk wanda ya siffantu da wannan irin mallaka wanda take cikakkiya, babu wani sokane a ciki na ragin ƙarfin mulki, babu wani makayi da yake kira shi gudanarwa, to ya ce a kuma bauta masa. Wastabir, ka doge, ka yi haƙuri, ka haƙurƙurtar da kanka wurin bauta masa. Domin al-istibar suka ce shine shiddatu sabri ala al-amri shaq, mutum ya kai makara gurin haƙurtar da kansa, gurin yin haƙuri akan wani al'amari wanda yake mai wahala. In an cewa na istabara, ana nufin ta'allama sabra bi nafsihi, ya koyi haƙurin da kansa, shi yake danne zuciyar, shi yake haƙurƙurtar da zuciyar shi, shine bambancin al-istibar da kuma as-sabr. Haƙurin yana zuwa automatically, amma al-istibar kai ne kake haƙurƙurtar da kanka domin ka cimma abin da kake so ka cimma. Da haka Allah maɗaukakin sarki ya gaya masa cewa wastabir li ibadatihi, ka jajirce ka hakurkurtar da kanka domin ya zamanto ka bauta masa ka kai makura gurin zage dantse domin ka bauta mawa Allah madaukakin sarki sai ce hal ta'lamu lahum samia to ko ka san nan wanda yake takwara ne ga Allah madaukakin sarki ta fuskar suna ka san nan wanda yake yayi kama da shi ta fuskar sifa ka san wani wanda yake aiki irin kwatankwacin aikin da Allah madaukakin sarki yake yi amma ko al-istifham lin-nafi tambaya ake yi amma domin a tabbatar da koyewa ka sani saboda an san baka sani ba ba za ka iya nunawa ba ba za ka iya kawo misali ba shi sa sai aka yi maka tambayar domin ka ƙara yaddanewa akan cewa wannan abin babu shi ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل ubangiji Allah madaukakin sarki shine ubangiji cikakke wanda yake babu wani abin halitta babu wani wanda ya cancanta a bauta masa face shi din shi kadai saboda ni shine ya halicci halitta gabaki daya da aka abauta masa shi kadai shine yake mai jagorancin dukkanin wani abu da kuke gani ko kika sani ko ma ya fita a ilimin dan adam a ban kasa ko kuma abin da yake da sama da kasa baki daya da haka shi ya cancanci a bauta masa domin babu wanda yayi shige da shi a waɗannan ayyuka a waɗannan sifofi a waɗannan al'amura da yake gudanarwa laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir wa lam yakul lahu kufuwan ahad da dai Allah madaukakin sarki babu wanda yake ya kasance kini ne a gare sa ballantana ya zamanto an ya cancanci a hada shi da shi a cikin bauta wannan aya ta kunshi nau'i na tauhidi guda uku gaba ɗaya da muka sani wanda malamin suke ambata mana رب السماوات والأرض وما بينهما Allah madaukakin sarki anan yana tabbatar da kansa ar-rububiyya cewa shine ya halitta shine mamallaki wal uluhiyya fa'buduhu wastaghfir li ibadatihi tunda yake shine kadai ya halitta kuma shi yake jujjuya al'amura shine mamallaki shine ya cancanci a kadaita sa a cikin bauta ba tare da an hada sa da wani ba shi sa yake fa'buduhu wastaghfir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samia Allah anan madaukakin sarki ya nuna cewa yana da wasu sifofi nasa yana da wasu sunaye nasa wanda babu wani wanda yake yayi tarayya da shi a cikin wannan sunaye da sifofi da ayyuka nasa dan haka anan akwai ne tauhidul asma'i was sifat da wannan aya ne malamai wanda yake sun kasa tauhidi din a wannan rabarabe guda uku din suke kafa hujja da ita gurin wannan nau'i na tauhidi guda uku sabanin wanda yake suna inkarin hakan suna cewa tunda manzo sallallahu alaihi wasallam bai rabu waɗannan kashe-kashe na tauhidi guda uku ba da haka ba za a yi aiki da su ba bayan kuma gashi wannan aya ta nuna mana kararayen da Allah madaukakin sarki ya bayyana cewa din nau'in tauhidi guda uku ne wa in kana ba ambata su fada wanda kake ta zahiri ba Allah madaukakin sarki ya samu dace sannan kuma a wannan aya dai za mu ƙara fuskantar cewa sabudu wasabil li ibadatihi ka bauta masa kana mai jajircewa kana mai hakurkuntar da kanka akan yi masa bauta din ya nuna cewa ashe bauta ba cikin sauki dan adam ke yakar zuciyarsa yayi ba akwai jarabawa a babin bauta inda kace zaka bauta mawa Allah madaukakin sarki ba yana nuna zaka tashi kai bane ba salon alon zaka yaki da zuciyarka domin innan nafsa la'amaratun bisu zaka yaki da gaban jikinka domin dan adam sotari kasala zaka iya shigen shi sotari zai ji yana so ya huta sotari zai ji akwai gajiyawa sai Allah ya ce astabir li ibadatihi ya zamanto cewa ka jajirce ka hakurkuntar da kanka kamar yadda kuma san da ka zabi hanyar Allah san da ka zabi tafarki na wuri dai san da ka zabi kai ibada san da ka zabi ka nusar da mutane san da ka zabi ka dasa alkhairi ba yana nuna duk wanda yake kewaye da kai zai goya maka baya ba ba yana nuna cewa zai kaunace ka akan abin da kake yi ba a'a sai an samu waɗanda suke sai sun yaƙe ka akan wannan abin sai sun kaya maka maganganu wanda za su zama to akwai tizgunawa a gare ka واستبد لعبادته فحقن قرقد da zuciyarka domin duka bautar Allah madaukakin sarki kake za a cinkar da kai ka haƙurƙurtar za a ce miki kina sa hijabi ba gidanciya ce ke ki haƙuri za a ce miki kullun kina zuwa makaranta kina yin karatu kina neman ilimin sanin addinin ki ai miki izgilanci da haka ki haƙurƙurtar da ranki za a ci ruko da wani nauyi na ibada ai miki izgili akan shi ki haƙurƙurtar da zuciyarki zan tabo kina kira zuwa ga tafarkin Allah domin wannan din ibada ce ya zamanto an miki izgili an ga miki ba dadi an miki kullakulla an miki makida an yi miki fadi duka ga haƙurƙurtar da kanki domin abautar Allah madaukakin sarki kike Allah madaukakin sarki ya dace da mu na'am malama
wa yaqulu al-insanu a idza ma mittu la sawfa uqadu hayya أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا
Allah madaukakin sarki yake ba mu wani bayani din wanda yake shi ma a tafi yake cewa wa yaqulu al-insanu a idza ma mittu la sawfa ukhraju hayya dan adam zai fadi cewa da bakin sa a idza ma mittu yanzu idan na mutu la sawfa ukhraju hayya wai za a wayi gari kuma yanzu a ce gashi an tayar da ni an fito da ni daga kabarin da aka kwantar da ni alhalin ina mirai ayoyin da suka gabata sun kunshi cewa a bauta wa Allah madaukakin sarki a jajirce gurin bauta masa to yanzu kuma ayoyin da za a shiga Allah madaukakin sarki yana bayani ne na abin da yake zai kara ma wa ma'abucin bauta masa tsayuwa da dogewa akan abin da yake tare da warware ko nuna bakan wanda suke suna akasin wannan hanya din wanda ita ce shirka ga Allah madaukakin sarki wanda a wannan lokaci da Allah yake saukar da ra'ayinsa da fiyan hadisi sallallahu alaihi wasallam ya zamanto akwai waɗannan mutane din wanda suke irin wannan da'awa da Allah madaukakin sarki yake bayani ana sai Allah ya ce wa yaqulu al-insan wani mutum zai ce malamai suka ce anan shine wannan mutumi wanda yake ya kafircewa Allah madaukakin sarki cikin nau'in kafircin sa a idza ma mittu la sawfa ukhraju hayya yanzu idan na mutu kuma sai a ce wai za a sake fito da ni daga cikin ƙasa alhalin ina raye wannan abin anya zai dauki hankalina shi sa a can Allah madaukakin sarki yake cewa ga manzo sallallahu alaihi wasallama wa in ta'jab فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد idan kuwa kana mamaki mamaki na irin yanda suke karyata ka mamaki na irin yanda suke kulla maka makida akan abin da ka zo da shi na da'awa yo to ai ga abin mamaki ga abin da yafi mamaki shine fadin su cewa a idza kunna turaba idan mun kasance turdaya an binne mu mun riga da mun zagaye mun zamo kasa kuma wai a inna lafi khalqin jadid wai za a wayi gari kuma a ce wai za a sake rayar da mu za a sake halitta mu su a gurinsu suna faɗan wannan abin ne cikin yanayi na ƙaryatawa Allah madaukakin sarki yana ba mu labari a yanayi na maganarsu magana ce ta ban mamaki kai da aka samar da kai daga babu iya za a yi kai mamakin wai dan an ce in ka gushe kuma za a sake dawo da kai awala yadhkuru al-insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku shay'a Allah madaukakin sarki yace shin dan adam ba zai tuna ba da cewa anna khalaqnahu ne muka halicce shi min qablu a gabanin samuwar kasa wa lam yaku shay'a alhalin bai kasance komai bane ba shi babu samuwar shi muka samar da shi daga babu wannan kalma ta awala yadhkuru al-insanu yadhkuru ana karanta ta da fiskoki guda biyu ko dai kamar yadda muke karantawa dinnan awala yadhkuru al-insanu wanda ita ce riwaya wanda aka kai ta ga Nafi da Asim da Ibn Alif ko kuma ana karanta ta da yadhakkaru wanda rawi qurra suke karanta ta haka a fadin awala yadhkuru sai zamanto tunawa ne shin dan adam ba zai tuna ba in an ce tunawa tunawa tana biyo bayan menene abinda an san shi an manta shin dan adam ba zai ankara ba ya gane cewa Allah madaukakin sarki ya ka samar da shi daga babu bayan ya kasance ba komai bane ba shi alwayar awala yadhakkaru al-insan sai ya zaman tutun tutun mutum zai bai sani ba amma yi amfani da hankalinka mana ya kai wannan dan adam ne karyata wannan al'amari yi tuntuni mana ka gani yi nutso ka yi tunani ka gane cewa kai da aka samar da kai daga babu to kuma yaya za ka yi ka ce yanzu kuma Allah madaukakin sarki ba zai iya samar da kai ba a nan gaba in kai kin tuntuni to hakika za ka gane cewa Allah madaukakin sarki ya riga yadda ya gama gaya maka abin da yake na gaskiya don haka kai kafiri wanda kake nemusun haka kai wanda kake ganin cewa hakan ba zai yiwu ba kai wanda kake ganin cewa wannan abin zuciyarka ta ji an san shi don haka kake musun shi to ka gane cewa Allah madaukakin sarki yana baka bayani wanda yake zai dada kan cikin hayyacinka wa huwa allazi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi wa lahu al-mathalu al-a'la fi as-samawati wal-ardi wa huwa al-'azizu al-hakim Allah madaukakin sarki ya ce shine wanda ya fara halitta kuma sannan shine wanda zai mayar da ita wa huwa ahwanu alayhi mayar da ta fi sauki a gare shi in ma kana tunanin abin ne wahala ne wanda babu wani abu da yake ne wahala a gurin Allah madaukakin sarki domin al'amarin sa kun fa yakunu ne kasance ne al'amarin nan zai kasance in ka tasashe da jeyi ya baka cewa wannan al'amari da wahala to ka gane cewa maimaitawa ta fi sauki akan wahala haka ne ko ba haka ba domin samar da abu a sabo a farko yana buƙatar duk wani juriti dan adam ta fuskar yanzu zan jarraba ta fuskar neman ilimin ya zan gudana amma san da na gudana kuma nake so in zo in maimaita ba ni da wani fargaba ba ni da wani karna gane hanya da ka in ma ka dauka a hakan to ka gane cewa maimaitawar ma ta fi sauki a gare shi wa daraba lana masalan wa nasiya khalqa qala man yuhyi al'izama wa hiya ramin qul yuhyiha alladhi anshaaha awwal marra wa huwa bi kulli khalqin alim kamar yadda Allah madaukakin sarki ya gaya mana malamai abidi wannan gaba suna kawo hadisi daga ibn abbas radiyallahu anhuma inda suke cewa manzo sallallahu alaihi yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce qala Allah Allah madaukakin sarki ya ce kazzaba ibn adam dan adam ya karyata ni wa lam yakul lahu zalik bai dace da bayi da haƙƙin da yayi min haƙƙin wa shatamani dan adam ya zage ni wa lam yakul lahu zalik alhalin bayi da wata dama ta yin haka bayi da haƙƙin yin haka bai cancanta yayi min haka ba fa amma tadbibuhu iyyai menene ƙaryar da yayi mini fa za'ama anni la aqdiru an u'idahu kama kan yayi da'awa yayi furuci yayi kirara cewa wai ba zan iya dawo da shi kamar yanda ya kasance ba bayan babu shi kenan ko wa amma shakmuhu iyaya zagin da yayi min kuma shine li waladu ya jingina min da ka subhani an attakhidha sahibatan wala walaya Allah madaukakin sarki yace tsarki ya tabbata a gare ni in riki da ko kuma in riki mata mana bai riki mata ba ma ballanta na asaran ni samun da wata riwaya da yake cewa wa anal ahadu samadul ladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ni ne din nan dai daya tilo wanda ake musada bukatu idan an tashi neman biyan bukata lam yalid wa lam yulad wanda yake ba a haife shi ba kuma bai haifa ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad kamar yadda kuma babu wani da ya kasance kini a gare shi subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki ya ci gaba cewa sai rabbika lanahshurannahum Allah madaukakin sarki yayi rantsuwa da cewa sai rabbika bisa harshen mala'ika jibril alaihi salatu wassalam yake cewa ina rantsuwa da ubangijinka ubangijin wa kenan annabi muhammad alaihi salatu wassalam domin shi yake yi mawa jawabin sai rabbika lanahshurannahum lallai ina rantsuwa da ubangijinka Allah madaukakin sarki zai tayar da su zai tara su washayatina sannan kuma tare da shaydanu ma'ana gabaki dayan su Allah madaukakin sarki zai tayar da su thumma lanuhdirannahum hawla jahannama bisiya sannan kuma musamar da su mahalar ko su zuwa ga daura ta jahannama alhalin suna jifiyan suna masu gurfane gurfana wadda take nuna cewa mutum ya zamanto a yanayi na kaskanci a yanayi na wulakanta a yanayi na ba wa kai laifi 100 bisa 100 domin mutum ya gane cewa yau ƙaryarsa ta ƙare yau karshen tuka-tuka tik Allah madaukakin sarki yake ushurul ladina zalamu wa azwajuhum wa ma kanu ya'budun ku tayar da waɗanda suke sun zalunci kawunansu da su da matayensu da abin da so kasance suna bauta mawa min dunillahi ko ma bayan Allah madaukakin sarki fahduhum ila siratul jahim ku shiryar da su zuwa ga hanyar jahim wanda take wuta Allah madaukakin sarki ya kiya shi ثم لنخبرنهم حول جهنم جثيا فدعو الله مدوكين سركي أكن شيئا زام قايس زام هلرتوس حول جهنم أدورا جهنم زام جلزام كسنك بسوس بنت كري دمزودا لابار فزاء باسفا ينزقا جاشي ذات روتا أجبيس جثيا سنة وإن يوان بيك ندر كسو إن يوان دعك برقان الدسم akan biyoyin su saboda kaskanci da za a sanya su su ji a zukatan su saboda nuna musu cewa su ba komai bane ba a wannan rana summa lanzi anna min kulli shi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani 'itiyya Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa summa lanzi anna sannan tabbas sai mun ciro sai mun zaƙulo min kulli shi'atin daga kowace tawaga daga kowace ƙungiya ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani 'itiyya wannan ne ya fi saurin kai ga Allah madaukakin sarki wanne ne ya fi yin tsone ne ga umarnin da Allah madaukakin sarki ya aiko da shari'ar da Allah madaukakin sarki ya farlanta wanne ne a cikin su ya fi ƙi to yanzu shi ne wanda za a zaƙulo shi a kawo shi zaman to shi ne jagoransu Al-Hafiz Ibn Kathir rahmatullahi alayhi yake cewa a waɗannan ayoyi Allah madaukakin sarki yana ba mu labari na mataki na farko wanda yake ba wani mataki wanda ya wuce shi gurin ta wa dan adam ƙara gaskatawa da yaƙanewa akan labarin da Allah madaukakin sarki yake bayarwa domin yayi rantsuwa da ni da kansa yace sawa rabbika aqsama rabbu Allah madaukakin sarki yayi rantsuwa bayan da cewa duk abin da ya faɗa gaskiya ne wa qawluhul haqq amma yayi rantsuwa أقسم الرب تعالى بنفسه الكريمة أن ما أتكي سركي يا رنس إذا رنس وبكرن كنس وبتكي نعم بكنس وبتكي من سركي أنه لا بد أن يحشرهم جميعا شوى تبس باوي مسلم قداني بدي ساكو كلتا دم مسلم نند أتكي تو أن ما أتكي سركي سياتا يردكو دم هكا كلمة دندة نانو إذا أورك ذات ساكو كبشي أكل من أبن أنه لا بد أن يحشرهم جميعا وشياطينهم الذين كانوا يعبدون من دون الله da shaytanin ma da suka kasance suna bauta mawa ko da bayan Allah madaukakin sarki to a wannan rana duka za a hijirar da su za a kawo su za a gurfanar da su da ka duk zancin da kaji Allah madaukakin sarki yayi rantsuwa a kansa a cikin alqur'ani to abin ne ka tsara kai ka tsara hada hankalinka da tunaninka ne gurin fahimtar sa Allah yana gaya ma waɗannan waɗanda suke sun yi musun cewa akwai rayuwa bayan mutuwa ballanta za a yi hisabi da sakamako da cewa wallahi Allah ya yi rantsuwa da karan kansa cewa sai ya tayar da su kuma sai ya kawo su wutar da kuka kasance kuna musunta za a nuna muku ga ta nan tsiri da muhi to a cikin cewa summa lanzi anna min kulli shi'atin sannan za mu ci za mu fuzgo daga kowace kungiya daga kowace tawaga wanda yake cewa ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani 'itiyya shi ne wanda yake yafi kowa musu ga Allah na daukakin sarki yafi kowa kallon kai ya zamanto jagora ne a cikin wannan al'umma ta yin abin da yake kafirci ne ga Allah na daukakin sarki to Allah sai yake nuna shi za a fara jannuwa shi za a fara kawo sun muqaddima za a kawo shi a gaba kuma irin wannan shi ne yake nuna mana misalin da Allah madaukakin sarki yake faɗa game da sha'anin fir'auna wa laqad arsalna musa bi ayatina wa sultanin mubin ila fir'auna wa mala'ihi fattaba'u amra fir'aun wa ma amru fir'auna bi rashid يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الود المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة وبئس الود المرفوض الله ما بقى في سرك يا نون تشيوا فرعون شيني وان بزاء فارة تزقوا وارتش في جمع السا وان بقى شكاترتش akwai wanda ya kai shi kan garewa, akwai wanda ya kai shi musu ga Allah maɗaukakin sarki a cikin wannan, sai Allah ya nuna shi za a fara jawowa domin ya jagoranci al'ummarsa a kan wannan abin da suka kasance suna aikatawa. Yanda ka jagorance su a duniya a kan wannan ƙasa, haka za ka jagorance su zuwa ga wuta da samun mummunan sakamako. Allah maɗaukakin sarki ya kiyashe mu. ثم نحن اعلم بالذين هم اولى بها صبيا الله مدوكين سركي تشا سنن تبس موني مفيا سنن كوران نان سبي suka fi cancantar wannan azaba mana farko dauka wannan hukunci ko wannan labari an fate shi ne bisa wani yanayi wanda yake za a fifita wani akan wani ko za a ji tausayin wani akan wani ko za a daga wani kafa akan wani a'a Allah ya fi kowa sanin wanda ya fi dacewa da ya samu wannan sakamako din shi yasa shi ya fara janyowa ya fara sanya shi a gaba sannan waɗanda suka biye masa sannan waɗanda suka biye masa har zuwa mafi mataki na ƙasa na abin da yake wannan al'umma ko wannan firqa sun samu ko sun cancanci su same shi na azabar Allah madaukakin sarki. Za mu dakata a nan insha Allah ta'ala gobe sai mu dora a kan Allah madaukakin sarki wa in minkum illa waridha fa sanna har kullum Allah madaukakin sarki ya dace da mu abinda na faɗa na daidai Allah ya haɗa mu a cikin nada ya ba mu ikon sanya shi cikin ayyukan mu wanda kuma nayi kuskure ko tuntuɓar harshe Allah madaukakin sarki ya fi mu ya kuma nusar da mu wannan kuskure ya tawo. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah.